Majalisar Wakilan Najeriya ita ce ta fara bayyana buƙatar a farfado da masana'antu domin a samar wa matasa ayyukan yi duk da cewa an samu yawancin su sun rungumi noma a matsayin sana'a. Dan majalisa mai wakiltar Koko Bese da Mayama a jihar Kebbi, Shehu Muhammad Wamban Koko, shine ya fara kawo kudirin a majalisar wakilai. Ya bada dalilai.
Akwai kamfani lokacin ina primary school a garin Murno, kamfanin da ake kira Zaki Bottling Company Najeriya Limited. Na tuna wannan lokaci in muka taso daga makaranta aka dauko mu a bus akan kawo mu excursion wurin mu ga abubuwan da ake muna aji uku aji hudu primary school a 1984-85. To sai naga da naje wurin ɗan shekarun baya wallahi sai na tashi kuka. Wurin ya mutu komai ya watse gashi dai abin ba daɗi. To sai dai sai Allah cikin ikon shi na zo majalisa kuma naga ana tattaunawa cewa a tallafa mu irin wannan kamfanoni. Akwai kamfanin textile industry na Funtuwa. Akwai Arewa textile industry a Kaduna, akwai Red Bridge industry wanda ga su na marina in kace kalli to wannan kamfanonin da suka durkushe a Arewa da kuma kasar nan ba su da iyaka.
Ai dukkan kamfanoni ma masana'antu a Arewa baki daya.
To kin ga to abin da muka kalla muka ce to abin na farko mun bada magunaci shugaba Muhammadu Buhari cewa shugaban kasa Obasanjo ya bada tallafi ma bankuna. Abin da ake kira recapitalization wanda ya yi lokacin shi ya sa bankunan nan suka ƙara jarin su a kuma tallafa musu. Kwanakin nan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ma ya ba gwamnoni jihohi bail out shi ma ya taimaka musu sai sun biya albashi, wasu sun biya allowance, wasu sun biya pension da sauransu. To sai muka ce me zai hana gwamnatin Najeriya ita kuma ta ba irin wa'annan kamfanoni da masana'antu wa'annan bail out ɗin saboda su ma su tashi. Matasanmu su samu aikin yi, aiki ya karu, abinda muka kalla kenan.
To sai dai ga mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu da aikin gona ta ƙasa Sanusi Mai Jama'a a jiya ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa
buƙatar a yi yana da kyau a yi tunanin za a yi wani gudana na abin kirki, amma abin da zai kamar yadda kika faɗa watakila zai haifar mana da ɗa mara ido, to wannan shine abin da ma saboda yanayin Najeriya. Abin da ake yi ake bukata a yi tallafi a kai shine abin da ya shafi na'urori wato technologies kenan da kuma ilimin gudanar da kasuwanci. Domin in aka yi waɗannan guda biyu aka ce za a bada agaji, to na tabbatar miki ke 'yan Najeriya ce cikakkiya kuma kin san halin mu 'yan Najeriya idan aka ce ga wata hanya wanda baya da wani dokan da zai gyara abin yadda ya dace ko da dokan ma ya aka kare. Ni a ra'ayina ina ganin wannan abu ne wanda yake tunanin yin haka yana da kyau, amma yadda za a yi me za a yi hanyar da za a yi to a nemi wanda suka dace. Ba 'yan majalisa kawai su zauna su ce ga abin da tallafin da za a ba masana'antu ko 'yan kasuwa ko 'yan trader a ce za a ba. Babu su 'yan trader ba zo an gaya musu yaya za a yi in za a muku kaza mai hanya wata hanya za a yi tunda ba kyauta ba ne. Bai kamata babu wani tallafin gwamnati da ya kan zama kyauta. It's either ko sun yi maka domin al'umma su lura su ɗauki ƙibla to ka yi sa'a kana na farko, amma babu inda ake yake ɗorewa haka.
Kana nufin a fara tuntuɓar masu ruwa da tsaki kafin a ɗauki mataki kenan?
Gaskiyar maganar da shi ne da 'yan majalisu da su fadan gwamnati da 'yan kasuwa masu zaman kansu, to ya kamata idan za a yi irin wannan a zauna a yi magana har da bankunan ma a dinka zama a yi wata magana wanda ya dace, amma ba wai kawai za a yi hira ne irin wanda za a zauna a'a. Inda gaskiya ake yi ni na tabbatar miki da cewar 'yan kasuwar Najeriya ƙanana ne matsakaitu ne da kuma na can sama a shirye suke su haɗa kai da gwamnati domin a gyara dukkan ƙa'idar da zai gudanar da al'amuran tattalin arzikin Najeriya domin inganta ƙasar nan a ci gaba yadda ya kamata.
A ɓangaren gwamnati kuma ministan noma da raya karkara Sabo na Nono ya ba da tabbacin cewa masana'antu na daga cikin jigajigan ayyuka uku da gwamnati ta shirya farfadowa da su. Duba da cewa a shekarun baya kayayyakin da suke sakawa na ɗaya daga mafi inganci a nahiyar Afirka baki ɗaya. Saboda haka za a ba mu masu zuba jari daga ƙasashen waje dama domin su taka rawa a wannan fanni. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.